على رسول الله مسرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دوانا اللوكتي دكما ساكي حدوا دكو أتكين وانا شرينا أمسوشن تنبيو ينكو دكما شاور وري وانا شيني شرم وكشينا أربعين دا دايا أيو أشرين دا بكوي غواتا محرم هجرا دبو دايا دا داري حدود أربعين دا بكوي وانا يديدي دا أشرين دا بيو غواتا بكوي shekara ta 2025 kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdullah Usman Umar Gadankaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa tana da maraya amma ba ta da mai taimakon shi to daga cikin kudin sa da sun suka fito haka kamar suna fitowa ne duk wata so sai ta dauki kudi sai ta sai kayan abinci sai ta raba ta ba iyayen ta rabi to idan na iyayen nata suka kare ana dawowa a dinga cin har wanda suka ajiye nasu ya zaman to a ƙarshe ya rasa ma abin da zai ci yana zama da yunwa kuma babu wanda zai taimaka musu shine take tambaya tana da laifi wannan abin da take yin
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asali kudin maraya ba a tasarrufi a ciki sai ta hanyoyi kamar haka nace tasarrufi wato ba amfani da kudin a motsa kudin ai wani abu da kudin sai dai idan ana juya masa kasuwanci ne to wannan a iya daukan ladan kasuwancin da ake masa saboda an masa hidima ko kuma an ajiye ne a banki watakila banki za su cire haƙƙin sa na ajiya ko kuma wani yana kula masa da dukiyarsa shi ma zai dauki abin da yake bukatar sa a ciki na farko kin yi kuskure ne marayan ki ba shi zai ci da iyayen ki ba marayan ki ba shi ne zai ci da iyayen ki ba uban sa ya mutu iyayen ki talakawa ne ki rinka diban dukiyar danki maraya kina ciyar da iyayen ki wannan haram ne kin yi kuskure na biyu cikin abincin marayan naki da kika ware kina ciyar da shi sai na iyayen naki da kika dauka musu wanda ba ta halattacciyar hanya ba kika ba sun cinye kuma su zo su cinye na marayan kuma marayan ya zauna da yunwa wannan zalunci ne da haka ki daina yi haramun ne kike aikatawa ya za a yi iyayen ki sai su nemi yadda za su ci da kansu a gaya musu wannan dukiya ke kanki ai a matsayinki na uwa baki da hakkin da zaki zo ki cinye dukiyar marayan duk da akwai hadisi an tawmaluka li abik akwai bayanai masu yawa na malamai akai da haka lalle wannan iyayenki su nemi hanyar da za su ci abinci babanki ya nemi yadda zai ciyar da mahaifiyarki ko ya ciyar da yan uwanki amma ba ainihin marayan jikansu shi ne zai ciyar da su wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ba kiyamul layli ana bayyana karatu ne ko buyewa ake yi
ana bayyana karatu a sallar dare ana bayyana karatu a sallar dare babu laifi sallar rana a boye sallar dare kuma a bayyana an yi bayani malamin fikihu sun yi bayani tun bayo banda dadewa a cikin littafai da yawa cewa ga yanda ake sallar dare da aka a bayyane ake karatunta wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai wani wai fire ne haka ake tafasa shi ana bawa mata da sunan yana saka farin jini shine take tambaya ya halatta a sha a yi amfani da shi
farin jini na a so wani ko a kaunace shi Allah ke sawa, ba wani magani da mutum zai sha shi waye waye ne farin jini, sai dai sulkullen bokaye kawai da masu neman kuɗin ku, tunda ku mata da mu Allah ya jarabe ku, diman da'iman ku ce kuna son ku yi farin jini kuma ba za ku gyara halin ku ba, amma sai ku ce kuna so ku yi farin jini. Shi fure ko itace za a iya amfani da shi wajen maganin wani ciwo ko maganin wata cuta, amma jawo farin jini mutum ya zama yana da wani farin jini saboda ya sha wani fure, ki nesa kanki kake je ki fada cikin wata shirka. Allah kare, wallahu alam.
Allah ya saka da alkirona take cewa su biyu ne a gommajinsu, ita ce ƙarama, to akwai ƴar ƙaninsa da ya rasu, sai aka kawo ta aka ba wa abokiyar zaman ta kula da ita. So sai yaron uwar gidan kenan, sai suke mu'amala, suke ijide ta lalata da ƴar ƙanintasa kenan, marainiya kenan, har ta ji ta ɗauki ciki,
Eh?
ƙwarai kuwa cousin ɗinsa ce kenan. So ta ɗauki ciki har ba su gane ba su. Sai da aka yi wata biyar ma suka gane
Inna lillahi, ciki ya girma.
ya girma. So sai ba su faɗa wa mai gidan ba, wai saboda ina ga ko yana da ciwo ne dai, ko wani abu ya faru da shi. Sai suka je aka zubar da cikin. Da aka zubar da cikin sai suka je wai bayan gida suka haƙa rami suka binne yarinyar ƙarai, ina ga mace ce ma cikin har ya fa halitta ta bayyana. So shi ne cike cewa ta kasa nutsuwa, ta san ta aikata kuskure babba, ta yi nadama, shi ne take so ta yi, take tambaya za ta yi ta tuban wa Allah.
To, Allah ya sauke zunubi dai, kin aikata zunubi, kun yi kisan kai, yana ɗaya daga cikin manyan kaba'iran zunubi, sai ki dage da istighfari, ki dage da tuba, ki daɗa komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ki nemi ya yafe miki tsake da duk waɗanda kuka yi wannan abun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ya za ta yi? Ki je ki ta istighfari, ki je ki ta sadaka, ki je ki ta yawanta yin sallar dare da ƙiyamul laili, ki ta kuka, kina gaya wa Allah laifin da kika yi, wataƙila insha Allah Allah ya yafe miki. Abu na biyu, ina ba da shawara dukkan yara ‘yan mata da ake kawowa daga wani gida ko daga wani gari, a kawo su wani guri, a fasa ido a kansu, a kula da su, ko da a cikin gida ɗaya suke da yara maza a kiyaye, ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke, in dai yarinya ta ɗan fara tasawa, to a raba tsakaninta da yayyenta da ƙannenta, ku kula fa, zamani ya canja, dole sai an sa ido sosai a tsakaninsu. Kaga yanzu wannan ai ba za a taɓa tsammani ba, marainiya ce kuma akwai dangantaka. To ga shi har an je an yi ɓarna, musamman in sun tasa sun girma ɗin nan, lallai a sa ido a kansu kuma a kiyaye a ji tsoro, kada a zo a samu ɓarna. Allah shiryar da su irin wannan ƙazanta, Allah kare mu da ita. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa addu'a take nema Allah ya sauke ta lafiya, ya kuma ba ta lafiya da kwanciyar hankalin da za ta raini abinda za ta haifa, sannan ta ce a ba ta addu'a da za ta yi wani lokacin yin naƙuda.
Ya Allah, muna roƙonka wannan baiwar Allah da take cikin naƙuda, take ƙoƙarin haihuwa, ka sauke ta lafiya. ‘Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu, ku yi mata amin, Allah ya sauke ta lafiya, Allah sa ta turo mana albishir ta sauka lafiya. Abin da zan gaya miki shi ne, ki ta karanta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Duk mace mai naƙuda, duk mace mai wani ciwo da wani fargaba da wani damuwa, ta karanta wannan, insha Allah Allah zai sauƙaƙa miki. Kuma duk abin da mutum ya sa a gaba yana jin tsoronsa, to ya rinƙa karanta wannan addu’ar, Allah zai sauƙaƙa masa, wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. wannan yake cewa yana so mallam ya bashi shawara yadda zai yi haddace wai maddudi da ayoyi na alqur'ani mai girma.
To na farko dai ka samu hadda alqur'anin, ka samu hadda alqur'anin, hadda ta gaske ba ta wasa ba, ko ka rubuta a allo ka haddace, ko bayan ka karanta a takarda ka rubuce. Ba a yin haddar aya sai Qur'ani ya zauna sosai, kuma ka nemi malaman da suka ƙware akan haddace aya din. Abinda ake nufi da haddace aya, lambar aya yake so ce, nambobi na aya, ta yadda in an jawo masa aya ta Al-Qur'ani zai ce wannan sura kaza ne, aya kaza ne, ce wannan kuma zamani ake na musamman dan a yi wannan haddar. Sai ka samu malaman da suke da takhassusi, suke da gogewa akan wannan madda, kuma a yau bakinka kana karantawa za ka ji maddar, dan haka za ka gane a sura kaza akwai madda kaza, a sura kaza akwai madda kaza. Allah ya ƙara maka son Qur'ani da himma madaukakiya. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ko take cewa menene hukuncin mijin da ya saki matarsa saki uku kuma ta yi aure wai amma yanzu suna waya da ita, an masa magana sai ya ce wai ita take kiransa.
Wannan ha'inci ne, ha'inci ne, kuma haram yake aikatawa don bai da wani dalilin da zai ci gaba da mu'amala da ita. Ka saki matarka saki uku, ta je ta yi wani aure tana gidan wani mijin, kuma kana magana da ita, wannan haramun ne, kuma a tsoratar da shi a gaya masa kar a zo a yi wa 'yarsa fashi ma, kar a zo a yi wa 'yarsa. Duk wanda ya barna ya ta'adi da 'yar wani, to sai an yi da 'yarsa, ko a yi da matarsa, ko da a yi da ƙanwarsa, ko a yi da 'yarsa. Don haka ki gaya mai gidanki, idan shi ne to yana aikata haram, cikin girmamawa da wa'azi da nasiha, wanda hali da yadda za a iya nuna wa mijin waccar matar a gaya masa ka kula da matarka fa tana magana da tsohon mijinta, shi ma ta hanyar hikima da basira ba kuma ki zo kisa wannan din ya zama dalilin mutuwar aurenki ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah mallam ya fadakar da maza wajen daidaita haƙoƙin matayensu musamman masu sama da mata ɗaya da kuma yara, tace matsalar ta kai ta kawo shi yasa zaka ga matan suna kai koke wajajen neman shawarwari, kuma a haka daga nan har a zami a tafi wajen bokaye ma a ce za a yi maganin abin. Wannan rashin adalcin da rashin daidaito yana janyowa su fada wannan harka.
To gaskiya shi aure biyu uku hudu ba na kowa bane, sai wanda yake zai iya yin adalci. Qur'ani yayi bayani wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, in kun san ba za ku iya adalci ba ku hakura da mace daya ko abinda ma daman ku ta mallaka. So kuma duk wanda bai adalci ba tsakanin matansa kamar yadda yazo a riwaya zai tashi ran tashi alkiyama a matsayin skeleton wa shiqhu ma'il, bangaren daya daga cikin bangaren jikinsa yana jan kasa, sai a ce wannan irin mutanen da suka rayu ne ba su yi matansu adalci ba, daga kuma zalunci ne kuma haram ne. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ko take cewa mutum ne ya masa alkawarin abu sai da ya saka rai da lokacin yayi, sai mutumin ya ce ya fasa, shi ne yake tambaya akwai haƙƙinsa, an ɗau haƙƙinsa an zalunce shi kenan da aka
mai. In ka yi wa mutum alƙawari ka ce za ka yi masa shi ke alƙawari, cika shi. Ana so idan an yi alƙawari a cika. Wa ufu bil ahd inna al ahda kana mas'ula, ku cika alƙawari, alƙawari abin tambaya ne, kana yin alƙawari ya zama dole. Yawwa, kana yin alƙawari, in ba ka so ka fasa to karkace ka yi alkawari. Kuma alamar munafiki shi ne wanda idan ya yi alkawari sai ya warware alkawarin, da aka duk wanda aka masa alkawarin za a bashi abu ba a bashi ba to an shiga haƙƙinsa, kuma akwai hisabi akan wannan alkawari. Kuma haramun ne a hadisi da yin ku yi kyautar abu ya janye kyautar, kamar kalbu ya udu fi kai'ihi, kamar kare ne yake yin amai, karka so ka gazantar aman kare sai zo tande aman, abu ne wanda yake gazantaccen abu laifi ne wallahi alam.
Allah ya saka da alkari, wannan take cewa da Allah a ja hankali maza wanda suke barin daukan nauye-nauyen ƴaƴansu sai su bar shi akan matan iyayen mata kenan, kuma hakkin su ne, amma matan suke kula da dawainiyar yara da sauransu. Tace kuma idan yaran suka girma still sai a zo a dauki karan tsana a dora musu da su da uwatasu da munanan kalamai. Tace
na farko dai duk wani namiji wajibi ne ya sani cewa dolensa ne ya kula da matansa, ya kula da ƴaƴansa, da cinsu da shansu da suturarsu da wurin zamansu. Irin ɗabi'ar da maza suke da shi a wannan zamani na sakewa mace linzami ko sterin tuka gida, wannan ba daidai ba ne kuma zalunci ne. Kuma gaskiya ne abinda ta faɗa, ana samu da yawa maza kaga sun sake wa matansu, su sake wa ƴaƴansu komai, su kuma ba za su yi ba. Wannan ba daidai ba ne, kuma akwai fa tambaya a kai, sai Allah ya tambaye ka idan baka ɗauki nauyin wajibin da yake kanka a tilas ba. To amma ni ina kira ga mata wanda Allah ya rufa asiri tana da ɗan abin da za ta yi wa ƴaƴan nata, ta je su ci gaba da yi ko da shi mijin bai yi ba, ta je ta ci gaba da yi ko da shi mijin bai yi ba. Amma nan ba dalili ba ne na namijin ya ƙi yi. Na sha faɗa a karatu ina maimaitawa yau a cikin kwanakin nan da ake ciki, yau da yawa daga cikin maza wasu ba sa iya ɗaukan nauyin gidajensu, ba sa iya kulawa da gidajensu. Akwai wanda su talaucin ne yasa sun yi zari a auren, sun yi zari bai isa ya tara iyalin ba, ya tara a dole ko don jaraba ko don sha'awa ko kuma don yayi. Akwai wanda kuma shikiyanci ne gaskiya, suna da halin ba sa yi, suna da hali ba sa yi. Akwai wanda kuma rauni ne da gazawa kawai, da rashin wa'azi da rashin faɗakarwa, idan ya ji aya ya ji hadisi watakila ya gyara. Allah ya ba su ikon gyarawa, Allah ya ba mu ikon kula da iyalanmu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan mace ta fita daga gidan mijinta ta yi wani auren, ya halatta ta kewaya da baban yaran nata, tana tambaya ta ji ya halin yaranta suke ciki, ko hakan akwai laifi?
Akwai laifi, bai halatta ba saboda fitina, rashin halaccin fitina ake gudu. Yawwa, wasu suna fakewa da cewa tana neman labarin ƴaƴanta ne, sai a kama wata soyayya kuma ta haram. Sannan me yasa nace bai halatta ba? Zai jawo rigima tsakaninta da matar uban yaran nata, zai iya ma kashe aure. Don ba wata mace da ta san hankalin kanta da ƴancin kanta ta bari mijinta yana buga waya wa tsohuwar matarsa da sun rabu tana gidan aurenta ko tana waje, kuma wataƙila ya mata saki kaza. Da haka bai halatta ba, ya kamata idan yana yi a gaya masa ya kiyaye. A san dabarar da za a yi a hanyoyi da yawa, a ba yaran dama su rinka zuwa duk wata, ko a rinka zuwa a ɗauko su a kawo su nesa da wasu, idan an yi haka an kyauta. Amma mace ta rinka ɗaukan waya tana bugawa mijin wata mata da sunan wai ai akwai ƴaƴa tsakaninsu, wannan akwai fitina a ciki. To malamai ko duk abin da yake akwai fitina a ciki, to suna haramta shi, don zai iya afkawa, dalilin ya zama sababi ne ya zuwa ga haram. Kuma magana ma da hirar da zaki da shi, ba ki da dalili, wani abu zai iya gudana, Allah kiyaye. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan mace ta yi mafarkin ana saduwa da ita, a cikin mafarkin ta ce ta kawo, so amma da ta farka ba ta go komai ba, shine take tambaya za ta yi wankan janaba?
Duk wanda ya yi mafarki yana alaka da ɗan uwansa namiji ko mace, to mafarki kadai baya wajabta wanka sai maniyyi ya fita. da haka idan an gama liyin ya fita bayan an tashi daga bacci aka gama liyin ya fita to wannan sai ayi wanka idan kuma aka gama liyin bai fita ba to ba za a yi wanka ba kenan babu wanka sai an gama ni zahiran ya fita wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana bara addu'a tana fama da matsalar waswasi da abin da za ta yi sai ta yi waswasi tsarki ne alwala ha akan sallah ma akan wankan haila da janaba duka sannan ta tufafin da take amfani da shi wajen ibada tana samun waswasi shine take neman
ya Allah muna roƙonka wannan baiwar Allah da take da larurar waswasi kuma ta aika mana ubangiji muna roƙonka da sunan da kinka kyawawa dan an roƙe ka ki amsa Allah ka yayi mata Allah ka takaita mata Allah ka ga mata ƙarshe ba ita kadai ba duk waɗanda suke da larura na ciwon waswasi ya Allah ka yayi musu sannan muna baki shawara da kuma nasiha mai waswasi ana so yayi ta karanta falaki da nasi akwai yace sannan ya rinka zama da alwala yawan zama da alwala yana rage waswasi sannan kuma ya rinka tsarki mai kyau rashin tsarki mai kyau yakan sabbaba waswasi wa mutum mutum ya fi tsari bai tsarki ba yana sabbaba waswasi yana sabbaba azabar kabari sannan kuma ki rinka tuntuban malaman da suke kusa da ke tunda ke mai yawan waswasi ne kawai ki rinka yin abu guda daya in alwala ne ki daya kawai yawa in tsarki ne ki daya kawai kada mutum ya ta maimaitawa dinnan shedan ake biyewa yana azabtar da mutane wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa taya mutum zai yi maganin ciwon depression cutar damuwa kamar da ta faɗa a musulunci wai ta ce ko ta je asibiti wai maganin da ake ba ta painkiller ne
annabi ya riga ya yi bayani tun ba yau ba shekaru aru aru wanda ya shiga damuwa ko bacin rai ko bakin ciki akwai addu'o'i na farko ina ba ta shawara ta samu hisin muslim ta siya da kuma littafai na addu'o'i akwai du'a addu'a warruka min alkitabi was sunna da kuma hisin muslim addu'o'i da yawa na maganin wato damuwa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil karim da yawaita karatun qur'ani da yawaita zikiri Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub yawan karanta qur'ani yana maganin depression karanta addu'o'in safiya da maraice yana maganin depression yawaita azkar na safi da na yamma yana maganin depression yawaita karanta kul wallahu da falaki da nasi yana maganin depression sannan kuma mu'amala da mutane kar mutum ya zauna kawai ya shiru a ya shiga cikin mutane yana mu'amala da su shi ma yana maganin depression wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yayin da mutum zai sallar walha wani surori ake karantawa sannan kuma take cewa idan za a hada raka'a hudu ba tare da sallam ba tare da tahiyya ba sura ake karantawa za a karanta sura a ciki ko iya fatiha zalla ake karantawa
ita sallar walha duk surorin da mutum ya karanta ya halatta sallar walha duk surorin da mutum ya karanta ya halatta sannan sallar nafila da ake raka'a hudu ake hadewa yanda ake yi shine zama ɗaya sallama ɗaya ne a raka'a hudu na'am ana karanta surori bayan fatiha ana karanta surori in ma kuma kai fatihan kadai ba ai surorin ba dai ya halatta tayi wallahu ta'ala alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mijinta ta kama a waya tace sun yi lalata da wata har sun zo suna tattauna wai dadin da suka jima a wancan lalatar da suka yi
la ilaha illallah
tace yana nuna mata shi mutumin kirki ne tace amma mazinaci ne sai tace to gaskiya sai ta daina kwanciya da shi saboda gudun kada ta dauki cuta to shine yace mata wai bai ga amfanin zama da ita ba ta tafi gida to shine yanzu take neman shawaran mallam
to na farko dai muna miki addu'a Allah ya yi wa mijinki wannan fitina ta neman mata ba ke kadai ba, duk macen da Allah ya jarrabe ta mijinta yana neman mata, yana zinace-zinace, Allah Ubangiji ka yaye musu, Allah ka yaye musu. Abu na biyu, tunda ya tabbata kin gani a waya sun yi hirar da wacce lalatar har ma suke fadan abin da ya faru, to lalle kin tono wa kanki damuwa, da baki bude wayar ta saba da yafi miki alheri, da baki bude wayar saba da yafi miki alheri. Saboda wani lokacin idan mace tana bude wayar mijinta za ta je ta gano abin da ba ta so ya dame ta sauransu. Da haka ina baki shawara ki daina bude wayar mijinki, kuma ina ba wa mata shawara ku daina satar wayoyin mazajen ku na budewa sani ba, ku daina, bai da kyau. Kuma shiga privacy din mutum ne, in ba shi ne ya amince miki ya ce ki duba ko ina ba, kun da ku da wahala wani namiji wai ya ce wai ya amince miki ya yadda miki, ko shi ki bude mai waya ki duba, ai akwai wani abu na sirri na rayuwa. So ina ba da shawara ayi kokari a kiyaye wannan, sannan kaurace masa da kika yi. Kina da gaskiya da kika kaurace masa din kai ya sami ki ciwo, ki dauke shi din gurin gumkuta ba asibiti, aje a gwada shi, a gwada lafiyarsa, a gwada lafiyarki. Idan lafiyarsa kalau ku ci gaba da mu'amala, idan ba lafiya kuma to kin ga sai ya nemi ya sauke miki. Kar ki ci gaba da alaka da shi sai kin tabbatar da guarantee lafiya, kuma kar ki bari shi kadai ya je gwajin tare da ku je a gabanki ayi a fuddar result din abin da ya kamata ki kenan. Sannan illa ta gaba shine idan har yana neman matan kuma ke kike kaurace masa a shimfiɗa, to in ba sa'a akai ba ko wannan zai dada zuga shine zai ci gaba da neman matan, to ku zauna a teburin fahimta da teburin tattaunawa, zaki sauke masa nauyinsa na sha'awa, shi kuma ya rike miki amanaki ta zaman da kike na zaman aurensa. Kar ya je ya rinka cin amana yana lalata da zina da matan banza. Lalle ki tabbatar kin masa nasiha, lalle ki tabbatar kin taya shi da addu'a, idan da hali da iko ki hada shi da iyayensa in suna raye, ai masa fada, ai masa nasiha tare da zuwa musu da hujja da kika tabbatar yayi wannan abun. Allah ya kiyaye, Allah ya kare, wallahi wala.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa yar uwarta ce suka samu matsala da mijinta, so sai ta koma dai haka, to amma ba da amincewar mahaifinta ba. To kuma an yi hakuri, yayi hakuri, ya dau zafi, ya kiya hakuri shi mahaifin kenan, ya san da ta je gaishe shi sai zagi da tsinuwa. Sabo to sai mahaifiyar baban nata kenan sai ta ce su rabu da shi kawai. To shine take tambaya halatta ta daina zuwa tana gaishe shi, tunda ma har Allah ya isa ya ce idan ta kuma zuwa wajen shi wai dole sai ta rabu da wancan mijin.
To na farko dai wannan baba naki yayi zafi da yawa, kuma wannan hukunci nasa da yayi ba hukunci ne da ya dace da shari'a ba, tunda ke ai bautar Allah kika yi, Allah kika bi aure kika yi, kashi aure ai ba a san kashi aure, babban abu ne kashi aure, al'arshin Ubangiji sai ya girgiza an kashi aure. Idan dai kuna zaman lafiya kuma an yi sulhu tsakaninki da tsohon mijinki, mahaifinki ba ya da haƙƙi a shari'a da zai ce kar ki koma, don haka anan kin fi shi gaskiya. In dai an sulhunta ya bada haƙuri kuma ana zaman lafiya, kuma tsinuwar da zai miki da la'anta ba za ta ci ki ba, ba abin da zai same ki. Ya ba dan mahaifiyarsa ta ba ki umarni kakar ku ta ce ku rubu da shi ba, ni kam da ba zan bada fatawan a rubu da shi ba, da sai dai a ce a ci gaba da zuwa a haka din ana masa ihsani, ana dan dafa masa abun alheri, ana gaishe shi. Duk da dai ta ce in ta ji gaisuwar zagi yake da la'anta, to a dan dage masa kafa zuwa wani lokaci a ci gaba da yi musu addu'a abin umarnin mahaifiyarsa ce ta ce kar a sake zuwa kuma tunda in an je yana la'anta yana zagi to ana jin gudun bakin uba kada ya kama ki amma a dan rage yawan zuwa din kuma ki je ki ci gaba da zaman aurenki da mai gidanki in dai ba wani abu ne na saban shari'a sabawa Allah yake ba kar a kashe auren a ci gaba da ba uban hakuri a ci gaba da ba shi hakuri har ya huce ita kuma mahaifiyar uban tunda tana raye ita ya kamata a je a yi mata magana ta yi wa danta magana ya daina la'antar jikokinta wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa su uku ne wai suke hadake ba su kudi duk shekara sai su hada silayya to sai banna ɗaya daga cikin su ya ga ba shi da abinci ga hidimar rayuwa sai ya ce shi fa gaskiya ba zai wannan layya ba a ba shi kudin sa shine ake tambaya bai yayi laifi
ba ai layya ba ta zama wajibi ga wanda bai da abin da zai ci bai ku ba shi kudin sa kawai sai ku nemo rancen kudi ko ku nemi taimako ku cika ta gwai layyan ku yawa in ba ka ba kuma layyan kuma ba ta zama wajibi akan ku tunda abin da aka ba ku bai kai yayi layyan ba da ka bai laifi ba gaskiya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta ji wa'azi ba akan cewa mata ma ya kamata su bayyana karatu a sallah kamar yadda maza suke bayyana shine take tambaya wai me gaskiya wannan magana
eh mace tana jiyar da kanta ne a karatun sallah ba bayyana ba namijin shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya jiyar da kansa ya jiyar da makocinsa ya jiyar da na nesa amma mace fa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga kanta take jiyarwa amma abinda mata suke su yi ta sallah kullun karatu a boye kuskure ne za ta yi karatu sallar bayyana ta jiyar da kanta sallar boye ta boye ba sai wani ya ji ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wanda yake ban daki yana wanka idan ya ji kiran sallah misali an yi kiran sallah yana ban daki to shine take tambaya zai iya yin wanka ko ba kai a jikinsa saboda wai kawata ta ce mata in ta ganta mai alwala ma tana alwala ba dan kwali tana ce mata wai babu kyau
ba laifi mutum yayi wanka ba kai a jikinsa tunda ai yayi addu'a اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سيشري سترى سيوان كباب ليفي ما ليفي متيني وين يوان كباب كاي أجيكنس إذنكم متيني وان كاد جيران وان دوكو دا زني أجيكي وان ياكي وطا كما يدى أكاچي وصد أجيكين سالب مغا باتانا وري بس تبا يوان كاد رارا با سنا جن كون ير الله سنا جن كون ير كنسو بلا سبا زوا سيزي جدر سنا والا كنسو با بلا سوا تروا amma da wando a jikinsu ko da zani a jikinsu wannan shi yafi kyau amma ba laifi bane kuma idan mutum ya tsirara ya wanka din wallahi alam
da alwala amma kenan ba laifi yin alwala
babu laifi mutum ya alwala a cikin bandaki
ko ba dan kwali a ce ba kyau
eh ba dole bane sai da dan kwali mutum zai alwala ai sallah ne ba zai sallah ba ba dan kwali ba amma alwala dan an yi ta ba dan kwali ba komai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana so a sata addu'a mijin da ta samu Allah ya sa shi ne mafi alkhairi Allah ya zauna da su lafiya tace wannan shine aure na uku da za ta yi kenan to wai shine aka ba ta shawara
ga ci addu'a
aka ce wai ta kai shi wajen malamai fa
to kuma kai ka bata zancen
ta ita dai bata je ba amma
yawa to
shine take tambaya wai zuwa wajen malaman laifi
ni ba na so kana cewa malamai ka ci zuwa wajen bokaye sai ka gyara musu
bokaye
a ga na ba daidai bane wannan ya boka zai shiga layin malamai
ka dauka wajen ku za a zo
ai wani idan an ce an je wajen malamai to za a dauka wajen malaman Allah ne malaman kirki ne ko ba ka bane ba
gaskiya
ne eh yawa a na farko dai muna miki addu'a Allah ya tsare miki wannan aure Allah ya sa shi ne har na aljanna Allah ya zaunar da ku lafiya da mijinki na uku abu na gaba karki kuskura ki tafi gidan wani boka da sunan ya rike miki aure Allah ne kadai zai rike miki aure ki zama mai ladabi ki zama mai biyayya ki zama mai tsafta ki zama mai da'a ki zama mai hakuri in ki rike wadannan abubuwa guda biyar zaki zaman lafiyarki da ke da mijinki ba tare da kun samu wato tashin hankali ko rabuwa ba Allah ya zaunar da ku lafiya. Amma kake je wajen waɗannan malaman bokaye, Annabi ya haramta zuwa, kuma ya ce duk wanda ya je wajen su sallar su kwana 40 babu. Kuma da Allah a daina cewa bokaye malamai. Akwai malamai na addini masu fatawa, masu karantarwa, akwai kuma bokaye mutanen banza masu zama akan buzu a gida da soro, suna kullakullan suna karban kudaden mutane da tsafa-tsafan su Allah shirye da su ya gane da su. Wannan bokaye sunan su ba sunan su malamai ba. Na'am.
Allah saka da alkai. Wanda take cewa ta haihu bayan sati uku sai jinin ya dauke. So sai ta je ta yi tsarin iyali. Sai jinin bayan ya dauke kenan bayan sati uku sai ya dawo kuma. Ya kwana 8. Sai dawo mata bayan kwana 8. To shine take tambaya za ta rama sallolin waɗannan kwana 8 din ne? Ko kuma tunda har yanzu bai ta kai kwana 60 ba za ta ayyana shi a jinin haihuwa?
Asali kwanaki da mace take yi na jinin biki shine kwana 40, kamar yadda hadisi ya zo sahihi. Kanat an-nisa taqa'udna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman kuna aw qala aw kama qala alaihi salatu wassalam. Mata suna zama kwana 40 ne. Da haka idan dai bakin tabbatar da ingantaccen dalili da uzuri da ya tabbatar da jininki ya dauke ba, to wannan kwanakin suna cikin jinin biki. Sai in kin cika kwana 40 ne, zaki sallah karki saurari duk wani jini ba sai ya kai 60. Magana 60 din tana da rauni, bata inganta ba. Sannan kuma idan kina da dalili kin ga alamun bushewar jini ko kekashewar gaba ko wannan farar kasa da ake fada ko alamu na daukewar jini duka, to sai daga baya dawo, to watakila haila shi jinin al'ada ne zo sabo, sai ki masa hukuncin jinin al'ada. Zaki daina sallah kenan, ba zaki sallah a cikin waɗannan kwanaki guda 8 din ba. Ba za ki sallah a cikin kwanaki guda 8 din ba. To kuma dai ba na hailan bane na bikin ne, ba za dai ki sallah a cikin wannan kwanakin ba, wallahi a'lam. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yake cewa menene hukuncin siyan nama a wajen wanda ba musulmi ba, wanda ba da sunan Allah suke yanka ba?
Haramun ne. Haramun ne. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da damuwa, kawai sai ta joye ba ta son aurenta. Kuma ta ce suna zaune lafiya da mijinta. Sannan matsalar ta tabi ta ce sai ta yi wata ba ta sallah. Ta ce abin yana damunta. Ta ce kuma tana yawan jin wa'azi, kuma tana yawan jin karatun Qur'ani. Amma sai ta yi wata ba ta sallah, ba ta yi sallah ba. Kasawa wai take.
To wannan mata dai ba lafiya. Ba ki da lafiya. Ba ki da lafiya, kina da larura. Akwai na farko karki bari aurenki ya mutu, shedanu ne a jikinki. Alamar jin cewa da take kawai, alamar jin da take kawai ba ta son zaman aurenta kuma suna zaman lafiya, wani alama ne na shedan ne a jikinta. Kuma wannan aljanun shedanun su ne suke hana ta yin sallah. Amma fa baki da uzuri a wajen Allah a ce aljani ne ya hana ki sallah, wallahi za a miki hukunci. So lallai ki je ki samu wani malami cikin malaman sunna a garin da kike, ki masa bayani ya baki addu'o'i, kuma lallai ki tilasta kanki ki rinka wannan sallah din, ko a zaune ne ko a kwance ko a kishingide. Baki da wani uzuri, wallahi ni ban da wata fatawa da zan baki akan kin yin sallah ba. Kin shiga uku, ki maza ki je ki tuba, wata guda ba ki sallah sai ka je kafira. Ki kula, ki je ki nemi maganin aljanu, kuma ki dage ki ci gaba da sallah ko da dadi ko ba dadi, Allah shirya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa menene hukuncin wai sana'ar sai da fatar jaki, saboda ya ji an ce cin sa haramun ne.
Bai halatta ba. Da jaki, da kan jaki, da kunnen jaki, da kofatan jaki, da fatar jaki, da komai na jaki gaba da haram. Da alade, da fatar alade, da kan alade, da hancin alade, da kofatan alade, da komai na alade duk haramun ne. Bai halatta ba, wallahi ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mijinta ne yake zarginta da zina. Ta ce wanda suke zaune gida ɗaya da su a ƙasar waje suke, tace ko yaran su ma ba ta ji ita, har cewa wai ya saka CCTV kamera wai a ɗaki ya ganta ta yi, wai kuma ya ce mata ya tambayi yaran gidan, yaran wai su ma sun ce masa anyi. Tace kuma ba ta da kowa a ƙasar da suke, tace ma ba ma musulmai ba ne, shi ne take cewa za ta iya cewa ya sake ta.
Na farko dai tun da kin san ke baki ba, sai ki ƙoƙari ki gamsar da shi dalilin da cewa baki ba. Tun da ya sa ki CCTV camera ya bata ƙarya ya nuna miki hoton.
Da gaske ne ba?
Da gaske ne, ya nuna miki bidiyon.
Babu.
Yaran da aka ce sun ganki sai su zo su faɗa ranar yaushe ƙarfe nawa a lokaci.
Wai da su akai mamman.
Da su akai tsayar?
Kuma suke faɗa.
Da za a yi da su su faɗa, wannan ma yana nuna ƙarya ne. A yi zinan da mutum kuma ya je gurin mijinki kuma ya faɗa? Wannan ai babu hankali a ciki. A gamsar da shi ya gane cewa ba daidai ba ne, kuskure ne. Idan bai gamsu ba kuma sai ya sauwaƙe miki, tunda yana tumanki da zina. Ya ɗauke ki mazinaciya sai ki neme ya sauwaƙe miki. Allah ya gane da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ne wai idan ta samu ciki sai ce ta zubar da shi. Ita kuma sai ta ce ya sake ta saboda baya son ya haihu ne. Ta ce kuma sauran matan shi suna haihuwa. So shine take tambaya idan ta ce ita ma ya sake ta, ta yi laifi?
Babu wani namiji da yake da hakkin mace ta ɗauki ciki ya ce ta zubar, ku mata ku daina yadda. Har ki yadda kin ɗauki ciki saboda miji baya son ‘ya’ya sa ki zai ki zubar, kisan kai ne, ya kamata a kiyaye. Kin yi ƙoƙari kar ki yadda, idan baya son haihuwa sai ku yi fulanin. Kuma da wani dalili sauran matansa suna haihuwa ke bara ki haihuwa. Ba uzuri ai. Sauran matansa suna haihuwa ke ba za ki haihu, ba uzuri. Haka ba daidai ba ne, kuma maza ku ji tsoron Allah, wannan zamani da yawa ana yawan kawo mana fatawa maza suna zubar da cikin mata, ko suna tilasta mata su zubar da ciki. Wallahi bai halatta ba, kuma wannan zalunci ne ɓarna da kisan kai. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Wa ta'ala wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su bi ne a gun mijinsu, to duk shekara yana musu layya, kowace zai mata sannan zai yi wa kansa. Ta ce to amma duk shekara nasa a gurin uwar gida zai yi, a haɗa da shi da nata a yanka mata a gidanta. Ita ce kaɗai za ta yadda take so. Ita kuma guda ɗayan da yake mata a gidanta sai ce wai sai ta ajiye masa
kasan su a ciki ko?
Ya ce kuma ita ma yaran ta biyar?
Ita
ma baccan yaran ta biyar. Shi ne zai yi tambaya hakan daidai ne?
A ba daidai ba ne, kuskure ne. Na farko miji kullum ya zama layyansa a gidan uwar gida ne, wannan ba da adalci a ciki. Ba adalci, sai dai akwai wani uzuri karɓaɓɓe, tunda wani abu ne da zai iya so su zukatan matan nan. Wata rana kai a can gidan amarya, wata rana kai a gidan uwar gida. Kar mutum ya gadarwa kansa ƙasƙanci a gaban matansa. Kar mutum ya rinƙa yin abin da matarsa za ta rena shi. Ka saba shari'a kuma ka sa matarka ta rena ka. Haka wannan ba daidai ba ne, rauni ne. Duk da cewa yana da watakila wani uzurin nasa karɓaɓɓe ba a sani ba, ko ita ma a gidan nata akwai gafiyoyi ne da ɓeraye. Ka san wasu matan magana ta Allah, in ka yanka kullum, in ka yanka a gidanta, naman ka zai rinka raguwa ne, kuma ka kasa gane me dalilin raguwarsa. To ba mamaki ya gwada uwar gidan kuma ya ga tana da adalci, tana riƙe mai namansa. Na ɗaya kenan. Amma dai inda zaman lafiya kuma ke ɗin halinki mai kyau ne, to ya kamata ki sanar da mai gidanki lalle-lalle a rinka miki yanka ke ma a gidanki kamar yadda yake yin yanka a gidan uwar gidanki. Abu na biyu, bayan ya yanka a gidan uwar gida, kuma nakin da aka yanka ya zo ya ce sai kin dakura masa, ki dakura masa babu komai.
Tai suya ta yake suya.
Eh, watakila na so ya ji dadin suyar ki ne ba komai, ki bashi da halinsa. Kake masa ruwa. Eh, kake masa ruwa. Amma in kin hana shi kuma baki laifi ba. Tunda naki ne ai ya riga ya baki. Wallahi alam. Na'am.
Allah ya saka da alkairi. Wannan take cewa shekarar su bi da aure da mijinta ta ce amma sun kasa samun zaman lafiya.
Ayya zubillah.
Sakamakon neman mata da yake.
Kaji ko?
Tace har da
kawai. Wani kai kullun sai ka karanta tambayar neman mata.
Wallahi tallahi abin ya isra.
Kullun sai sun aiko.
Tace har kawata yayi soyayya. Har da kawata yayi soyayya to amma dai tace soyayya kaga. Tabbas din neman
mata. To amma ni kana
tambayar?
To na'am.
Sannan tace yakan dauki wai har budurwar sa su yi tafiya.
Ina?
Sai tafi wani gari haka.
Subhanallah.
To shine take tambaya a bata shahara ta saboda yanzu bata jin dadin rayuwa da shi.
Ba za ta ji ba, ba za ta ji ba. Wato injiniya ina son gaya maka wani abu guda. Daga cikin zaluncin da maza suke, zalunci. Cutar mace, zaluntar mace. Mace ta gane mijinta yana neman mata. Wallahi babu ita ba kwanciyar hankali, babu ita babu jin daɗi gaba ɗaya rayuwarta. Ba za ta iya mai abinci mai daɗi ta ji ta burge mijinta ba. Ba za ta iya masa kwalliya ta ji ta burge mijinta ba. Ba za ta iya zaman hira da shi ba, tana kallansa da wannan fasikancin za ta riga kallansa. Amma mazan yanzu ba sa fahimta ba sa ganewa. Wannan matsala ta yawan neman mata dinnan da maza suke, wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah. Kuma wannan yana nuna ana nisantan karatu, ana nisantan sauraron wa'azi da faɗakarwa. Ba za maganar ki ji dadin zama da shi da mun ba wanda ya ishe saki. Yanzu duk ayoyi da hadisan da zan jawo miki anan ba lallai su yi miki aiki ba, ke a karan kanki saboda me bai daina wannan neman matan ba. Ki dage ya daina neman matan, ku ci gaba da zama da shi. Kuma a ce wai yazo ya rinka daukan budurwarsa suna tafiya wani gari, Allah ya san me yake faruwa, Allahu alam. Haram me yake yi? Kuma wannan rayuwa ce ta maguzanci ta tsiya. Ki gaya masa ya ji tsoron Allah, za a yi da ƴaƴanku ƴan mata. Idan bai gyara ba bai daina ba, ki sanar da iyayenki, ki ce musu ba za ki iya ba. Wanda ki je ki zabarci, ki samu wadda zai rike ki saboda Allah bai zai je neman matan banza ba. Amma inda zai tuba ya gyara, to wannan haka muka fi so. Wallahu alam. Kuma ina ba da mata shawara, ku rinka bincike kafin ku yi aure. Ku rinka bincike kafin ku yi aure. Yawancin ku gaggawa da an samu saurayi miji, Allah Allah ake maza-maza a shiga daga ciki, a ce ke ma kin yi aure. Kuma gashi nan sai ku zo ku yi auren, ku yi ta kawo kuka. Wancan mijinta yana neman mata, wancan mijinta dan luwaɗi ne, wancan mijinta wane ne, wancan mijinta ya ƙaurace mata. Haka dai. Saboda ƙarancin bincike da kuma tattaunawa akan abin da yake na bin diddigi, a tabbatar da ɗabi'a da halin mutum, Allah ya shirya da shi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da saurayi, tace kuma an kusa bikin su, tace amma matsalar ta guda ɗaya da shi ita ce wai ba za ta kula duk wani dan uwanta namiji wanda akwai aure a tsakanin su ba. Tace kuma ya ce ko bayan an yi auren ba za su zo wajenta ba, ita ma ba za ta je wajen su ba. Shine take so mallam ya bata shawara.
Bai da haki. Ba shari'a bane, ba addini bane, maguzancin sa kawai yake yi. Ba wani dalilin da miji zai hana matarsa alaka da yayanta, uwa da uba daya, ba aure tsakanin su.
Ba wanda ba aure a tsakanin su.
Wanda ba aure tsakanin su, Abdullahi.
Tsakanin sa da ita matar kenan. Kamar cousins din ta kenan take nufi.
Wanda da aure tsakanin su ba.
Wanda ba ina kyautar zan tana nufin wanda cousins ta kenan.
A ina zuwa ne ka karanta abin da ta faɗa. In ka ce ba aure, wanda ba aure tsakanin su ba za su saba yin aure ba. Shine yayanta ko kaninta?
Eh gaskiya indai su ne.
Aya zaka cin dai su ne ka faɗa daidai yanda aka rubuta maka. Ka bani na gangaro kuma ka tsaye da ni. Ka karanta mana mu ji me ta faɗa.
Tabbace ta faɗa. A amsa tambayar da ita.
To, ni dai a fahimta abin da na fahimta zan fassara, zan amsa. Kai ka faɗa ka ce wanda ba aure tsakani, wanda ba aure tsakani. Ai haka ne ma daman. To a hankalce ma ya za a yi ma ya batta ta rinka magana da
wanda
da
aure tsakanin su da aure tsakanin su.
To ai tambayar ba ta yi daidai ba.
A'a, cewa tai. Ta ce tana da saurayi an kusa bikin su.
Ko saurayi?
Eh.
To.
To, an kusa bikin su. Shi matsalarsa ta ce guda ɗaya, ita ce ba za ta kula duk wani ɗan uwanta namiji wanda akwai aure a tsakaninsu. Kuma ko bayan an yi aure ba za ta je wajensu ba, su ma ba za su zo wajen ta ba. Ma'ana cousins.
Eh, to wannan yana da gaskiya.
Yawwa.
A je aure masa ‘yar mata? In dai wannan ne inda aure zai iya aurenta.
Yawwa, duk wanda zai iya aurenta.
To ai kaga gani ya kamata ya taka mata, ina jin mai rawar kai ce wataƙila. Baki da gaskiya, baki da gaskiya. Me za ki zo kina magana da wani kuma zai iya aurenki? Kuma yaya kina gidan mijinsa, kina gidan mijinki, kina zaman aure, ki rinka buga waya wa mutanen da zai iya yiwa in aurenki ya mutu su aure ki? A wannan ba addini bane, yafi ki gaskiya. Dan ustaz ne mai gaskiya wannan. Allah ya taimaka, ki tuba kawai izuwa ga Allah. Amma in wancan ne, in dan uwanki ne wanda yawa, in dai dan uwanki ne wanda ba aure tsakaninku, ko yaya ko kani ko babba ko uba, bai isa ba, bai da haƙƙi miji ya hana. Saboda akwai masu wannan kishin na banza mara amfani abin nan, ka hana matarka alaka da ko gaisawa da danginta da yan uwanta. Allahumma illa akwai fitina ko fitinanniyar mata ne ko kuma ‘yan uwan masu fitina ne, to wannan ya halatta ya hana, saboda wannan fitinar da ya gani za a iya masa illa a cikin gidansa da iyalinsa. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wanda take cewa bai shin ba laifi idan mace ta sha kwaya wata maganin bacci, wai saboda tana jin zafi lokacin da mijinta zai kusance ta ko yake kusantar ta, sai ta je ta dinga shan kwaya ta.
To, ban sani ba, akwai bambanci ne tsakanin maganin bacci da kwaya? In ka ce kwaya, to kwaya ta haram kenan. Maganin bacci kuma ban sani ba.
Ita dai kwaya ta ce maganin bacci.
Maganin bacci, yanzu maganin mura ba ya sa a yi bacci. To, sai dai haka. A'a, bai halatta ba magani ya kamata ne, saboda zai iya kautar da ita da hankalinta. Zai iya zama giya, zai iya zama wiwi. Zai zama wani kwayan da zai kautar da hankalinta. To sai ta nemi magani. Idan tana cutuwa a dakatar da alakar, sai ta samu magani ta warke. Kuma ana samun magani, kamar yanzu a samu man zaitun a rinka amfani da shi akai-akai, addu'a a ciki. Sannan kuma wasu kuma shaidanu ne gaskiya a jikinsu, aljanu ne a jikinsu, yake sababa musu, sai ki je ki nemi magani a samu waraka. Amma ba ki je ki zama ‘yar kwaya, kin sha kwaya sannan ki je ki alaƙar auratayya ba. Kaga ba za ta yi addu’a ba, ba ta da nutsuwa, kuma shi kansa mijin nata, ai ba ta masa adalci ba. Ya je ta saduwa da ‘yar kwaya, ai bai yi ba. Wallahu alam.
Ko ta ga likita ma.
Ki je kuma ki ga likita, ki je ki nemi shawarar likita, na tabbatar za su ba ki magani, za ki samu sauƙi insha Allah. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa watan su shida da aure, amma ta ce ba ta jin daɗin yadda mijinta yake wasa da ibada. Ta ce abin ya fara isar ta, shine take so mallam ya ba ta shawara ta faɗa wa iyayen, so kar ta je ta faɗa iyayenta a ce to aure bai je ko ina ba, a ce sun fara samun matsala. Ta ce dama bai tun farko ba san auren take ba, amma dai a cikin halayen nasu wannan ya fi bata mata rai.
Ki ci gaba da jihadi, ki ci gaba da karantar da shi, ki ci gaba da yi masa nasiha, ki ci gaba da yi wa mijinki bayani wanda yake wasa da ibada. Ba daɗi rayuwa yarinya mai addini, yarinya mai tsoron Allah, yarinya mai takawa Allah, haɗa ta da fasiki, a haɗa ta da mai wasa da sallah, mai wasa da azumi, ba daɗi gaskiya. Akwai zalunci a cikin wannan. Amma za mu so a ce ke ta dalilin aurenki da ya zama mutumiyar kirki, ya zama mutumin kirki. Tunda da yawa daga cikin maza in suna san mace suna tasirantuwa da ita, kuma takan iya sa su gyara ɗabi'unsu. Ki dage ki sa mijinki ya gyara, ki dage ki sa mijinki ki masa nasiha. Wataƙila saboda ke yana son ki, ke dai ma kya san su misali, to wataƙila a samu ya gyara. Idan kuma bai gyara ba, yana wasa da sallah baya azumi, to wannan kuma idan kika neme sauƙi miki, baki saɓawa Allah ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da dan uwanta, ma'ana kokarinta ne, to Allah ya yi wa mahaifiyarsu mahaifinsu rasuwa. Ta ce amma baya jin magana har ta kai mahaifiyar ta san ta aje abu sai ya dauka haƙumu da sauransu. So abin yana damunta, to har ta kai ma maman yanzu ta cire yaron aranta kuma baya zuwa makaranta. Shine take cewa malam dan Allah ya me ya kamata su yi. Sannan ko akwai wata makaranta a nan Kano wai ta addini wacce za su iya kawo shi kamar boarding school haka? Ta ce shekarar shi 19.
To na farko dai Allah shirya da wannan yaro, Allah ya ganar da shi.
Amin.
Na biyu, iyaye ku sa ido ku kula da tarbiyya, ku daina shagwaba yayanku, shagwaba wata ran takan sa yaro irin wannan muguwar tarbiyya, tarbiyya wacce take ta turawa kyale yaro ya abin da ya ga dama, da rashin ladabtar da shi yana jawo wannan. Sai kun kula, munanan abokanai yakan sa yaro ilalace. To ku raba shi da abokanai, ku haɗa shi da abokanan kirki, ku ƙulla alaƙa da shi da malaman addini da zai rinƙa zuwa karatuttuka da darussa wajensu, ku sa shi a islamiyya a dolen dole ya yi, ku sa ya rinƙa kula da ibada a dolen dole, ta yadda zai samu tsira da kubuta a tattare da shi. Abin da ya kamata ku yi kenan. Za a iya nema masa makaranta boarding school, ba boarding school kawai ta boko ba wadda take ta addini da boko a ciki. Kuma insha Allahu ta'ala in kun zo nan Kano da yardar Allah, insha Allahu za ku samu irin waɗannan makarantu. Akwai su ɗaiɗaiku haka ana samu, boarding school ne ta addinin musulunci wanda ya danganta ga irin ƙarfin kuɗinki ko ƙarfin wadatar ku. Akwai masu tsada na attajirai can, akwai na tsakiya, akwai kuma na talakawa. Allah ya sa kun shigo Kano din, za a babba ku shawara inda za ku je don ku kai ɗanku inda ya dace. Allah ya shiryar da shi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mijin ƙanwata ne ke shaye-shaye kuma ga neman matan banza. Ta ce baya ɗaukar lalurar yaransa ballantana nata, shi ne suke cewa idan suka raba auren ba su yi laifi ba?
Ba laifi in an tabbatar yana yi, kuma an ba shi uzuri bai gyara ba, an yi masa nasiha bai gyara ba, za su iya raba.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ƙawarta ce ita ma wai tana son ibada, amma ana kiran sallah sai ta ji ta kasa, ko sai ta yi waswasi da shirme, ko idan ta zo sallah ta yi waswasi da shi.
Ita ma wannan shedani ne a jikinta aljinu, a neman mata maganin aljinu, azkar as-sabah wal masa, yawaita karatun Qur'ani da sauke shi, da kuma neman shawarar malaman ruqiyya na sunna zai taimaka kwarai da gaske. Wannan alama ne na shafan aljan a jittare su. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma shawara take nema, an mata aure shekara 4 kenan. Ta ce amma wai bata taba jin tana son mijin ba. Ta ce yana da karancin addini kuma baya mata ma abin da za ta so shi. Ta ce bai damu da sallah ba kuma baya zuwa jami'i. Ta ce bai taba zuwa sallah asuba ba tunda suka yi aure, sai wajen karfe 9 ko 10 yake. Ta ce wani lokacin ma haɗawa yake yi sallolin, sai ya haɗe su azhar, la'asar, magarba, isha. Ta ce amma ba su samu haihuwa da shi ba. Sannan take ce wani lokacin wai sai an kira sallah, sai ya neme ta kuma, sai ya neme ta, ya neme ya sadu da ita. To lokacin tana in ta kai ƙara ma, ta ce haƙuri ake ba ta. To shine take tambaya, ta ce a takaice ma ya zama silar lalacewar rayuwarta wai ta fara bibiyar maza ita
kanta.
To wai kuma tana so ta rabu da shi, amma ya ce mata wai mutuwa ce kawai za ta raba su.
In dai abinda ta faɗa haka ne, kuma ta yi duka abinda za ta yi gyara, kuma ta ga iyaye duka ba su abin nan ba, har ta zo ta kai ta lalace, ko ta lalace tana bin maza, ta kai shi kotu. Kotu dai human rights, akwai ƙungiyoyi na human rights, ko ta kai shi kotu, insha Allah za ta samu alƙali adali da zai kwatan matacin ta ai hakkin ta kar ma ta bata lokaci in abin da ta fada din duk haka ne har san bace in ta jero maka wani abun wato abin da da yawa kan makansa Allah shirye shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa babansin babanta ko ta ce babansu ne yake son yayi wa kanwarta auren dole zai hada ta da wai dan gidan wani malami tace amma yana da tana da yaran da take so kuma yana da hankali da nutsuwa kuma yana yawan kyautata mata sai tace amma wai ga kabilar sa ta fadi sunan kabilar sa wata kabila ne daban yaran su daban kenan to shine take cewa dan Allah ayi wa'azi ga iyaye su daina wa yara auren dole kuma wai ba kowane hadin aure ne yake zama an dace ba
to gaskiya ne gabar magana ta farko yin auren dole wa ƴan mata ba daidai bane kuskure ne kuma iyaye su ne san ci wannan sannan kuma kuma iyaye kuma ƴan matan ku daina zuwa kuna taro rikicin aure ku je ku gayyato wanda ubanku baya so ko ku je ku gayyato da uwarku ba ta so abu na biyu aure tsakanin kabila da kabila ko yare da yare indai akwai musulunci ba haram bane ba haram bane sai dai kuma mahaifinki yana da dama ya ce shi baya son yarsa ta aure dan kabila kaza ai ubanki ne ra'ayinsa ne ba wai dan in kin yi haramun bane amma shi dai a san samu baya so sai a hakuri a jira in Allah ya sa ya kawo miki wanda kabilar ta ku ta yi daidai sai ki je ki aure shi idan kuma ba a kawo ba to sai a nemi magabata su shiga ai muku auren ku dan ba haram bane wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun samu sabani da mijinta sai suka zo gida ayi musu sulhu sai aka same shi sai ya ce wai ai zama ya kare a tsakanin su aka ce me yake nufi sai ya ce wai akwai saki biyu a tsakanin su yanzu ya cika na uku tace ita kuma bai taba furta mata saki ba tace dama ana yin saki ne bai a mai da mace duk bata sani ba ba a sanar da ita ba shine take tambaya
gaskiya ba haka bane kuskure ne dole in mutum ya saki matarsa ya sanar da ita to ai ita ce abokiyar zama ya za ka kace mata ka mata saki biyu ba kamar sani ba kuma har ka sake ta ka dawo da ita ya tsane yake dai baya son ki kai na so rabu da ke ne da haka ai ya bayanin da ke faɗa kamar dai miji yana so ya rabu da ke ne wa tsakashin ki amma ki nemi ya tabbatar miki yaushe ne ne miki sakin ya faɗa in bai faɗa ba a zuciyar sai bari baki sako ba idan kuma ya faɗa to ina shaida amma gaskiya ba a yi yawa ba a yi tambayar da kika tambaya ba a yi sai dai yau dai mun fara ji daga bakin mijinki yana yi shi wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance a baya wai tana fama da matsananciyar sha'awa har take wasa da al'aurarta har ta samu gamsuwa to sai take cewa a lokacin wai ba ta yin wankan janaba idan ta gama tana ci gaba da sallar ta ne kawai wai saboda a tunaninta maniyi baya fita sai an yi saduwa ta gaske to shine take tambaya sallolinta sai da ta ji wa'azi kuma sai ta ji an ce ana wannan shine take tambaya sallolin da suka wuce ta za ta rama ne ko ya za ta yi
idan sha'awa ne ya sa wani abu ya fito a gabanta wannan maziyi ne ba maniyi ba ne maziyi ne dama shi maziyi yana fitowa ne inda karamar sha'awa maniyi kuma galiban sai babbar sha'awa mai karfi haka idan maziyi ne kika fitar to babu salloli akan ki da suka fadi inda kin yi alwala kin yi sallah ba wanka akan ki yawa babu wanka akan ki haka babu salloli da zaki rama inda sha'awa ne to sai dai kuma wataƙila zina ta yi da hannunta to in dai zina ta yi da hannunta mani zai iya fitowa to duk sallolin da kika tsallake su kuma sai kin rama su ware da gaske wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai za iya mutum zai iya sakin matarsa kuma ta ci gaba da zama a gidansa?
Eh mana. Zai iya sakin ta ta ci gaba da zama a gidansa har sai ta gama idda. Wannan shine shari'a shi ma aka fi so. Ta ci gaba da zama a gidansa ya ciyar da ita ya shayar da ita har ta gama idda sai ta tattara kayanta ta fita. Wannan shine shari'a ta fi so. Amma yanzu gaskiya ba a yin haka, abun kunya ne wai a wajen mata wai. Allah kiyaye.
Allah sa ka da alkhairi. Wannan take cewa wai ita da mijinta suna daukan wayar juna, to sai wayar nan ta dauki wayar shi sai ta ga wata suna ciniki da ita, wai za ta yi bidiyo tsirara ta tura masa. To kuma ta ce tana iya kokarin ta ga ta sauke hakkinsa koyaushe, shine take so mallam ya ba ta shawara.
Ki ci gaba da sauke mijinki hakkinsa, ki ci gaba da yi mai kwalliya, ki ci gaba da yi masa abin da zai dauki hankalinsa, ya raba shi da bin matan banza, ki iya kokarinki. Sannan abu na biyu, ki bi hanyar da zaki ki raba shi da alaka da waɗannan matan banzan, ta hanyar da zaki bi halattacciya ki raba shi da alaka da waɗannan matan banza dan za su halaka miki miji. Ki kokari, ki nemi taimakon iyayensu, ki nemi taimakon abokanansu, inda kirki ne. Karki manta da addu'a da sallar dare da sadaka da roƙon Allah, wannan zai ce miki ki kware da gaske. Allah ya sauke. Wannan dai shi din ma dai tambayan dai akan neman matan ne dai. Maza Allah lalace, Allah ya sauke sai wanda Allah ya kare. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa shekara ta shida ita ma da yin aure. Ta ce tunda ta yi aure wai ko wata batan wata ba ta taɓa yi ba. Ta je asibiti an tabbatar mata ita lafiyar ta ƙalau. Amma an ce mijinta ya je ya ƙi zuwa.
To abu ya bayyana kenan.
To. Ya ce sannan ta ce ba abin da yake damunta da shi, sai ta ce bai damu da ibada ba na farko. Ta ce kuma ƙazami ne. Wai tunda ta aure shi ba ta taɓa gani ya yi brush ba.
Banda sharri ba.
Balle ya yi kwalliya ko ya shafa turare.
Gumus kira.
Ta ce.
Wai.
Sai ta ji gaba ɗaya ba za ta iya zama da shi ba. Komai sai dai ta yi wa kanta, ta ce baya bata kuɗin kitso, sabulun wanka, wanki.
Injiniya, wannan abu gaskiya ne kuwa.
To haka ta rubuta. Ta ce a shekara shida nan sau biyu ya taɓa ɗinka mata sutura. Zai yi wannan, ina ya san zai yi. Sannan ta ce tayi akan ya sake ta yaƙi. Ta ce wai har ta kai da ta ba da kuɗi a yi aiki a kansu. Ai aiki.
To ta tafi gidan mutane
kenan. Akan araba su. To shine kuma yanzu hankalinta ya ƙi kwanciya.
Tunda ta tafi gidan buka, ina hankalinta zai kwanta?
Eh, wai.
Dama ai hankalinta ba
kwanciya. Wai kwanciya za a musu.
To na farko dai Allah ya yi miki. Allah ya raba ki da wannan masifa. Da Allah ya jarabi mijinki da wannan tarkacen abubuwan da yake aikata. Allah ya kiyaye. Injiniya, idan har gaskiya ne abin da matan nan ta faɗa, to ba amfanin ci gaba da zama da shi ai.
Gaskiya, ya ki
ba ba amfani, a zai sake ta. Ta tafi kotu. Ta tafi kotu, ta je ta samu alkali ta shimfiɗa masa dukkan bayanan da dalilai da hujja. Idan alkalin mai tsoron Allah ne zai raba mata auren nan. Kar a ɓata lokaci kullum ta tafi kotu. A ce shekara shida bai taɓa brush ba. To koko bai taɓa brush ba, ko dai bata taɓa gani ya yi brush ba. To wataƙila ko yana yi a waje ne, shi baya a cikin gida sai ya fita kasuwa yake yi. To wai yanzu wato Allah tambayar matan nan wani lokaci sai haƙuri wallahi. To yanzu wai a shekara shidan ta ci gaba da haƙuri da bakinsa a haka?
Shi ne.
Tun da duk bata farka ba sai yanzu za ta tambaya?
Abubuwan ne suka tare suka yi yawa.
Abubuwan sun yawa gaskiya. amma ba za mu hana ta ba faɗan gaskiyarta.
Ta ce sau biyu kai mata shida, shekara shida, tun laife kuɗi ya ƙara mata.
Ki nemi ‘yancin ki tafi kotu kawai. Ina ta gaya wa mata kullum in abu ya gagara irin wannan su tafi kotu su nemi alƙali, ba a rasa alƙalai na ƙwarai wallahi. Ba wani alƙali mai tsoron Allah da zai ji wannan zaluncin bai raba auren ba. Ki tafi kotu kawai. Alƙalai ku ji, alƙalai saƙo ya ishe muku, ku ringa jin irin waɗannan damuwoyi, ku taimaki bayan Allah, ku fitar da su daga wannan baƙin ciki da suke ciki. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita da mijinta suna zaune suna lallaba rayuwa, amma ana masa kallon mai kuɗi a waje. Amma maganar gaskiya ta ce su dai suka san yadda suke lallabawa, ana dai cikin rufin asiri istirar Ubangiji, wai kwatsam sai wai zai ƙara aure. Ta ce ɗan jarin da yake juyawa sai ya yi da ƙyar zai ishe shi. Sai ta nuna masa ya yi haƙuri magana auren nan, ya ɗan ci gaba da duya jarin nasa dai a ga abin da Allah zai yi. Sai ce mata ai ina ba ta da tauhidi.
Ba tauhidi?
Ya ce mata ba ta da tauhidi. Wai idan Allah ya yi, Allah zai iya, ba wata wahala da za su sha. Wai yin auren ba zai canza ƙaddara ba. Shi ne take tambaya, wai shin da gaske ita ce ba ta da tauhidin? Ko kuma shi ne zai bi a hankali?
Ba gaskiya ba ne. Kin fi shi gaskiya. Kuma karki ba shi yi wannan auren duk yadda za ki. Dan zai kassara ku da ke da ‘ya’yanki. Ku zo talauci ya rungume ku, bai iya wancan ba, bai iya wannan ba. Ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Shi ne bai da kirki, bai kyauta ba. Kuma ya ji ya taro rikicin da ya fi ƙarfinsa. In dai a bisa yadda kika faɗa ne, za ka ki je duk yadda za ki karki bari ya auren nan, da roƙon Allah da addu’a, da kuma yi masa bayani da gamsar da shi da iyayensa duka, tunda baya iya ciyarwa, baya iya kaza, me ne zuwa ya je ya aure. Allah ya ganar da shi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma tana zaune da mijinta shekara kusan 15. Ta ce babu abin da take nema a gunsa ta rasa, so sai ya nemi aure a unguwarsu. Sun shafa shekara 7 suna soyayya da yarinyar. Da ya aure ta, to sai ya daina mata komai, ita da sai dai yarinyar da iyayenta. To sai ta shiga takura ita, saboda ya cinye jarinsa. Ta ce yaranta ma sai dai su je maƙota su ci abinci, gidan yaya ta su ci abinci. Ana hakan wai sai ta samu ciki, sai ta ce mashi za ta tafi Saudiya, to wai ashe sai ta je ta zubar da cikin, amma bai sani ba. So yanzu tana Saudiyan dai ina ga sai take cewa abin ya dame ta, shine take cewa tana jin hankalinta kamar ba a jikinta yake ba. Shine take cewa mallam dan Allah,
ta je ta ta istighfari ta tuba ta yi laifi. Kurin ta je ta istighfari ta tuba ta yi laifi, ta yi barna, ta aikata kabira, babban zunubi. Allah shiryar da ita dan kisan kai ne ai dan ta kashi. Allah ya sauki.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma babanta ne yake so ya haɗa ta da wani yaransa a shago, yaransa na shago, ita kuma tana da wanda take so. So shi ne take neman shawara.
Sai a duba idan yana da addini kuma zai iya riƙe ki, zai iya kulawa da ke, sai ki bi shawarar babanki. Kin ga duk abin da ake da bukata a tattare da shi akwai, kuma ga shi kin yi biyayya wa iyayenki. Abin da ya fi kamata ki yi kenan gaskiya. Idan kuma ba yi da addini ba zai iya rike ki ba, ko yana da wani hali, to ai kokari a gamsar da mahaifinki cewa wannan bai cancanta ba, saboda dalili kaza da kaza da kaza. Kuma kar ki aure shi, don in kin aure shi ma je ka ga da wani za a yi, saboda ba kya son sa, kuma bai da addini kuma bai cancanta ba. Amma kar a yi faɗa da iyaye, a yi ƙoƙari a gamsar da su ta hanyar da za su fahimta. Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa suna da yawa a wajen mahaifinsu, to amma dukansu babu aiki, inda suka je neman aiki ba sa samu, ko aure suka je nema ba sa samu, komai dai in suka je ba sa samu, komai ya lalace. Yace kuma suna son ibada a gidansu, matan ma duk sun yi sauka karatun Qur'ani. To abin da ya gagare su shine aka ce musu waya asiri aka musu, dukansu ba za su samu aiki ba da sauransu dai. Shine abin yake ya tabarbare. Shine suka ce wai an ce musu su je wajen wani buka. Shi ya ce musu ma zai tura aljanu su dauko inda aka yi wannan sihirin ya lalata shi. Shi ne suke tambaya hakan.
Kar su je su dage da addu'a, su bi masallatan juma'a su sa'ai musu addu'a, masallatan su kam salawatu su sa'ai musu addu'a, in suna da hali su yi sadaka da roƙon Allah, inda yi ko za su iya karatun Qur'ani su rinka yin karatun Qur'ani suna saukewa, insha Allah Allah zai raba su da wannan masifa. Amma kar su je gidan boka, haramun ne zuwa gidan boka, kuma ba za a samu biyan bukata ba. Wallahu alam.
Okay, mai tambaya ta ƙarshe ita ma ta ce tana da maraya, to ana kawo musu kuɗi, ina ga na haya ne ake biyan su. So ita ce wasu shine take tambaya ya halatta ta dinga amfani da kuɗin?
Eh, ba laifi, tunda ta take kula musu da dukiyarsu. Dukiyar tana hannunsu ko? Tana hannunta.
Eh, kamar dai gidaje ne aka ban musu.
Eh, to amma ai ƙanana ne, ita take rike da dukiyar, take kula da dukiyar. Wannan babu laifi idan ta dan taba kadan.
Okay.
Eh, ba laifi wanda yake kula da dukiyar maraya ya dan taba wani abu daidai gwargwado. Wannan ba laifi bane. Saboda ai ba za a yi, dole a kula masa da dukiyarsa, kuma za a dan sha wahala akan kula da dukiyar. Wallahu ta'ala alam.
To Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
To masauraro, duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri. Kada ku manta, za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group da Malama Hafsat, sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya a Facebook da TikTok, da kuma Injiniya Abdullahi Adamu Musa a Facebook da TikTok. Sannan za ku iya kallon wannan shiri da zarar an gama shi a YouTube Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya. Sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a lamba ta WhatsApp kawai, sifili plus 2348098459565. Muna godiya da wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye. Akwai Salis Nasir Muhammad Taraba da kuma Adamu. Sannan muna godiya ga Malam Abdullahi sakatare kenan, wanda yake editing wannan tambayoyi, yake tsara shi printing. Sannan akwai wanda suka turo da addu'o'i, da wanda suke kallon wannan shiri kai tsaye, suna da yawa. Sannan akwai wata baiwa Allah da ta turo tambaya, ta turo addu'a tana neman keken dinki. Wata baiwa Allah ta turo a saya mata sabon keken dinki a aika mata.
Insha Allah.
Masha Allah, mallan zai rufe mana da
ita. Malama Hafsa ba za a yi mata addu'a ba?
Ai, na ce group ɗinta ko?
Group ɗinta, amma ba kai mata addu'a ba ko?
Ai, kake addu'a malama ne ba.
To Malama Hafsa, Allah ya saka, ita take wannan wahala fa duka. To Allah ya saka mata da alheri. Muna addu'a ga ƴar uwa daga ina ga United States ne ko? United States. Inda ku tuna Malama Maryam. Malama Maryam daga United States, cikin ɗaliban da suke bibiyan mu a wannan shafi. Akwai wata baiwar Allah da bamu san daga ina take ba, ta turo cewa sati mai da ya wuce cewa ai mata addu'a, don Allah Allah ya mallaka mata keken ɗinki. In za ku iya tunawa. Mun san daga ina ta turo ba dai, tunda tambayoyi ne har muka yi addu'a. To jama'a, Allah ya karɓi addu'an nan. ga wata yar uwan malama Maryam daga United States ta sai mata sabon keke gal aleda kuma shi injiniya Abdullahi Adam Musa Dutse yayi magana da mijin ita matar na matar aure ne sai da aka nemi izinin mijinta aka tattauna da ita kuma aka tabbatar haka ne bukatar tata wa insha Allah bi idnillahi ta'ala za a danka mata wannan keke zai shiga hannunta dan mun so ma da a taho da keken a haska shi gugan shi Allah ya saka da alkhairi kwatsan bayan wannan abun alheri da malama Maryam Taiman daga United States Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya cire mata yayanta Allah ya bata yayan da za su gaje ta sifita Allah ya bata lafiya zaman lafiya da mai gidanta ita ma Allah kuma ya sanya mata alheri a rayuwa mun gode da wannan alkhairi kwanaki can mata ba da taimako na marayu ita malama Maryam daga United States duka dai an isar da sakon nan ga marayu Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya bata lada muna godiya kwarai da gaske to kwatsan bayan wannan kuma shi injiniya ya sanar da ni an yi wannan ajiya sai ga wata ta kira ita ma daga Gombe ita ma ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne na sunna mata ana ce da ita Bintu Sunna ita sunanta ma Bintu Sunna ta ce lokacin da aka yi wannan tambaya wata mata ta ce Allah ya mallaka mata keken ɗinki sai da ta yi hawaye ta ce yanzu a ce mutum keken ɗinki kawai ta turo a yi mata addu'a haka a duniya gaba ɗaya akan keken ɗinki ta ce to ta tura a nemo mata sabon keken ɗinki bata samu ba bata samu ba ko da ba ta da kuɗi ta ce za ta siya bashi don a biya wannan mata buƙatar addu'a ta ta ce amma tana da tsohon keken ɗinki ta so ta samu wannan lada ita Bintu Sunna kenan ta ba wannan mata fi sabilillahi akan idan tana son tsohon keken ɗinki to wannan mata Allah ya mata albarka ita ma Bintu Sunna Allah ya saka mata da alkhairi
amin
za mu yi magana da ita insha Allah ko gobe zan baka lambar ta sai a yi magana a ce to ga wata dai ta bada sabon keken ɗinki ita kuma nata tsohon keken ɗinkin shi ma ya zo hannunmu to za mu ajiye shi a ga me ya kamata a yi da shi wataƙila Allah ya kawo
mutum ya bukata
a'a ni ba ce Allah ya kawo mutum ya bukata ba gobe su je su ci ko wani takarda ko ba ka wani ai shi ne ai yau idan kuma ita Bintu Sunna ta janye kyautar tata to sai a maida mata kekenta yau wacce kuma alhamdulillahi Allah sa ta koyi keken ɗinkin ta iya kuma mijin nata ya taimaka mata wajen ta koyi keken duka gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi kuma duka ƴan uwa da suka taimaka mana a wannan gudanar da wannan karatu Allah ya musu albarka Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ya kare musu lafiyar su Allah ya ƙara mana imani da haƙuri kuma Allah ya ba mu ikon faɗan daidai ya raba mu da faɗan kuskure bari mu dakata anan insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh